الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوشاه دوغا وتر ربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود تاريخ دو تتلاتون دو دو كما أشرن دو دو غوتن أكو نشكرا تدبو بيو دوغو مشاء أكو تني لديا za mu tashi darasi na 76 a cikin karatunmu na al-izziya a cikin babul haji za mu tashi inda malam mai izziya rahmatullahi alayhi yake cewa wal jima'u wa muqaddimatuhu daga cikin wato abubuwan da yake haramta akan mai ihrami akwai al jima'u wa muqaddimatuhu shine saduwa da iyali da sharan fagen yin haka abubuwan da yake wato ake fara yi kafin akai ga saduwa din wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da aka haramta a cikin mai aka haramta ma mai ihrami da aikin haji dalilin haramcin sa kuwa shine a fadin Allah jalla wa ala al-hajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj Allah yace haji shine hajjin da ake a cikin watanni waɗanda suke masu alfarma sanannu wanda duk ya wajabta yin haji a cikin su to fala rafasa babu saduwa da iyali wala fusuka babu fasikanci wala jidala fil hajj babu wato jidali a cikin aikin haji to arrafasu abinda ake nufi da shi shine saduwa da iyali tunda Allah ta'ala yana cewa وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أن halatta muku a cikin dararen kwanakin azumi ku sadu da iyalinku saboda haka arrafath din da ake nufi saduwa da iyali to Allah ya kore shi a aikin hajji yace babu shi wanda ya nuna kan cewa yin sa haramun ne kuma ijma'in al'umma ya hadu akan cewa bai halatta a sadu da iyali ba a cikin aikin hajji wa yafsudu al-hajj bil jima'i to idan aka yi kuma malam yace wa yafsudul hajj hajji yana baci bil jima'i saboda saduwa da iyali shine wannan ijma'i ne na malamai malam ibnul mundhir yana cewa babu wani abu daga cikin ayyuka da yake bata aikin hajji illa jima'i wannan kuma duk malamai sun hadu akai wannan kuma sawa'un mutum ya sadu da iyalinsa sai inda Allah madaukakin sarki ya halatta masa ta gabanta ko kuma ya sadu da ita ta inda bai halatta ba shi ma wannan yana bata hajjinsa haka zalika a wajen Malik idan mutum yayi inzali yana cikin ihrami shi ma hajjinsa yana baci amma akwai tafsil insha Allah za mu zo bayanin wannan tafsil din to hajji yana baci idan hajjin ya baci dalilin da yasa aikin hajjin ya baci shine ijma'i malamai sun yi ijma'i akan wannan cewa hajji duk mutumin da ya sadu da iyali hajjin sa ya baci madogaran ijma'in malamai shine fatoyin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya tambayi Abdullahi ibn Umar yace na sadu da iyali na yace ka bata hajjin ka ka ci gaba da wannan bataccen aikin hajjin sannan kai hadiya sannan kuma ka dawo shekara mai zuwa ka sake wani aikin hajji haka aka tambaya haka Abdullahi ibn Abbas yake kutankucin wannan fatawa haka Abdullahi ibn Amr ibn al-As shi ma yake fatawa irin wannan haka aka rawaito daga Sayyidina Umar na'am hadiyar bata gyara ta ba hajjin ya baci kuma sai yayi hadiya kuma sai ya ci gaba da yin aikin hajjin bataccen yace masa kai ci gaba da aikin hajjin ka sannan kuma kai hadiya sannan kuma shekara mai zuwa ka sake kaga yace masa shekara mai zuwa bai ce ka saka rama ba wanda ya nuna kan cewa ramuwar aikin hajjin alal fauri shekara mai zuwa ba za ka jira ka ce to ai tunda shi kansa hajji ko ka sami iko ba alal fauri bane a bisa maganar waɗansu malamai za ka iya kana da ikon zuwa hajji amma ka ce za ka jinkirta ba wannan shekarar ba sai baɗi akwai malamai da suke ganin cewa babu laifi akan haka kuma wanda yake shine za a duk da yake dai ba shine kauli marjuhi ba ba shine kauli rajihi ba amma yana da fuska to amma idan mutun ya bata aikin hajjin sa da saduwa da iyali to wajibi to hajjin da zai rama alal fawr alal fawr bisa wannan fatwa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a fatwar sayyidina Ali da ta sayyidina Umar suka su waɗannan sahabbai suka ƙara da cewa a raba su da mijin da matar sai a raba su in suka yi ihrami ba za su taba saduwa ba ba za su zo kusa ba za su kasance a cikin tawaga ɗaya ba sai an gama aikin hajji sannan sahabi na'am saboda kada saboda ai musu uku eh saboda saddun lidhari'a toshe kafaffar na tunda ba amince musu ba akan kiyaye iyakokin Allah dan haka sai aka sa musu kangi kare akan kangin da yake a halal ne a gare su sai aka ƙara daure su domin a tsare a sanya su su tsare iyakar Allah jalla wa ala sannan kuma abu da wanda yake shi ma malamai suna fada daga cikin abubuwan da hajji din yake wajab da wato saduwa da iyali yake wajabtawa akan aikin hajji shine saban Allah saboda haka sai sun tuba ga Allah tunda sun Allah ya ce kada su yi amma sun yi saboda haka kun ga idan mutun ya saju da iyali hukunce hukuncen da suke hawa kansa guda hudu ne na farko laifi na biyu hajjin sa ya baci na uku sai ya ci gaba da bataccen aikin hajjin na hudu sai ya rama hajjin mubasharatan shekarar da ta zagayo baya na biyar kuma shine sai an raba sai hadiya ko ban abaci hadiya ba sai yayi hadiya to akwai na shida shine sai sun rabu da shi da matar ba za su yi hajji aikin hajji tare ba to idan yayi da wato goyen baya da haɗin kai da haɗin baki da yardar ita matar to kowanne daga cikin su sai ya hadaya kowanne daga cikin su sai ya hadaya idan kuma ya zamanto cewa ba da yardar ta bane tilasta ce yayi to ya zaya a nan wajen tilasta ce yayi ba ta so tana cewa ibada nake ya tilasta ta ita taki shi ya tilasta ta hadaya daya sai hadaya biyu da tasa da tata kuma shi zai biya mata sai hajjin baɗi shi zai biya mata sai hajjin baɗi haka ce koda ya sake ta wani mijin ya aure ta sai ya biya ya dauki nauyin wannan hajjin idan bai biya ba kuma taje ta hajjin da kanta tana bin sa bashi sai ta biya shi bashi sai ta di shi bashi na kudin tikiti da kudin guziri da kudin hadaya banda kudin tsaraba na'am wanne in bai sami iko ba tana nan bashi yana kansa idan ya zamanto musiri ya sami iko fa in kana zuwa usratin fa nadiratun ila maisara in yana cikin wahala sai ta saurara masa sai lokacin da ya samu sai da lokacin da ya samu a rarar kudi tana ji an bashi garatutan sa sai ce a biya shi ko kuma tana ji kwangilar da yake nema ta fada shikenan sai ce a bashi na'am dan lifi ta rama in hajjin ta ne na farko na wajibi ai hajjin ya baci daga an yi hajjin ya baci to idan na'am sai ta rama ai ai sai ta rama wannan ba zai iya rama mata ba dole ko duk da tilasta mata yayi sai ta rama shi sa aka ce ai shine zai dauki nauyin ta wajen ramawar shi zai biya mata ta rama wannan bataccen aikin hajji dan shi ya bata mata wancan hajji alal misali ita ta tara kudin ta ko ƴan uwanta suka biya mata za ta je ta soke farali shi kuma ya bata mata aikin hajji to shekara mai zuwa za ta sake aikin hajjin domin ta inganta wannan bataccen da bata yi ba to shi zai biya mata wajibi ne shi zai biya mata na'am wato idan ya zamanto cewa matar ce ta tilasta ba a tasawuri wajen saduwa da iyali ba a tasawurin tilastawa ga namiji ba a tasawurin mace ta tilasta ma namiji ba a tasawurin wannan shi yasa ma malamai ba su ambatanta kuma haka yake shi namiji zai iya tilasta mace amma mace ba za ta iya tilasta masa ba eh sai shi zai biya mata na sakewar idan kuma ita ta biya masa shi zai biya mata na sakewa nata da nasa gabaki daya mijin hajiya na ya janyo ma kansa. To to kamar yadda muka ce a wajen Malik, saduwa da iyali da inzal duk hukuncin su daya, amma a wajen inzali din akwai tafsil, akwai tafsil. Na'am. Sai ya nemo bashi su je tare, ita ma ai wajibi ne alal faur, cewa idan shekara mai zuwa ya samu kudin kansa bai samu kudin nata ba, shi kadai zai yi koko ita ce, ce bashi zai nema, sai dai idan bai samu bane, in bai samu ba kuma to shikenan sai ya jira har lokacin da ya samu din, amma wajibi a ne, wajibi ne a kanta ta rama shi a wannan shekarar. Na'am. Ai lam yusadif mahallan, bai zaman to ibada ba, ya zaman to batacce da aka ce sai ya ci gaba da aikin don ukuba ne, shi yasa kaga zahiriya ba sai da wannan ba, amma ba su da hujja saboda fahimtar sahabbai ta fi fahimtar su, dan zahiriya cewa suka ba su ga dalilin da za a ce aikin hajji ya baci ba, sannan kuma a ce a ci gaba da yin sa, ibada ba ta inganta ba a ce kuma a ci gaba da yin ta. Amma abinda suka manta shine kan cewar a fahimtar sahabbai ta fi fahimtar su, kuma sahabban nan manya-manya suka haɗu a kan wannan, ko ba a samu wani ya saba musu ba, dan fatawarsu ta shahara, ba wanda ya saba musu, sai ya zama to kamar ijma'i, dan haka ijma'i ya zama to hujja a kansu, an yi ijma'i suka zo suka yi sabani, suka zo suka saba. To kamar yadda Imam Malik a wajensa, saduwa da iyali sawa'un ta inda Allah ya halatta ko ba ta inda Allah ya halatta ba, sawa'un mutum yayi inzali ko bai yi inzali ba, inda aka tabu mazibal hashafa to shikenan hajji ya baci. Haka dalika al inzal, idan mutum yayi inzali, inzalin nan akwai tafsil, idan ya zamanto saboda ya sumbace ta ne a bakinsa da bakinta da sha'awa har yayi inzali, to nan wajen hajjinsa ya baci, ko kuma ya shafa ta har yayi inzali hajjinsa ya baci, ko kuma yayi ya kama tunani ya dawwama ya rinka bibiyan tunanin har yayi inzali, nan ma hajjinsa ya baci, ko kuma ya rinka ya kura ido yana kallon matarsa ko yana kallon wata mace wanda take ajnabiya wanda yake wannan yafi sharri, ya tsira ido yana ta kallanta har ya sa shi inzali, wannan ma hajjinsa ya baci. Amma idan kallo ne yayi saboda tsawon wato gwagwarci, kallo ne yayi ba tare da istidama ba, sai yayi inzali, ko kuma tunani ne yayi ba tare da istidama ba, yana yaki da tunanin kai a'udzu billahi, yana yaki da wannan tunani, amma duk da haka abin ya gagara sai yayi inzali, to a nan wajen hajjinsa bai baci ba. Saboda haka sharaɗin kallo da tunani ya bata hajji shine in ya zamanto an samu al istidama, ma'ana ka biye ma zuciyarka kai ta yi kai ta yi, amma in ya zamanto mutum ya sarfar da zuciyarsa ga kai amma kuma sha'awa ta yi rinjaye a kansa har yayi inzali, to a nan wajen babu hajji bai baci ba, amma kuma hadiya ta tabbata wajaba a kansa. Kadhalika wanda yayi mazi, ba inzali yayi ba amma mazi yayi saboda tunani da ya dawwama akan yin sa, ko kallo da ya dawwama akan yin sa, ko sumbanta na matarsa, ko ya sumbanci matarsa a baki, wannan duk wannan idan har ya zamanto yayi mazi to wannan hadiya zai, amma idan ya taba matarsa ko ya sumbance ta ba a baki ba, idan bai yi mazi ba kuma bai dade wato bai yawaita ba, to babu laifi a kansa, amma in ya yawaita ko yayi mazi to zai yi hadiya. Kun fahimci hukuncin ko da suwar din? In bace ba shi kenan, shi nasa ya ɓaci, eh shi nasa ya baci shi a inda yake baci na matar idan ya zama to kan cewar akai saduwa to sai tafsili na biyu shine lokacin da yake baci anan mallan yake cewa in waqa'a qabla alwuquf idan jima idan saduwa da iyali ya afku kafin tsayuwa tsayuwa anan mace tsayuwa ake nufi tsayuwa arafa wannan sura wajen malamai gabaki ɗaya tana bata aikin haji gabaki ɗaya malamai sun ce idan mutum ya sadu da iyalinsa kafin ai tsayuwar arafa hajjinsa ya ɓaci mutlaka wato ma'ana sawa'un ya fara wani aikin hajjin kuma bai fara komai ba ko da ya yi tawaful qudum da tawaful da sa'ayi da sa'ayi na al-qudum ko da ya yi wannan idan ya zama idan ya sadu da iyalinsa kafin ai tsayuwa arafa to hajjinsa ya ɓaci kamar alal misali ran da ake tafiya mina ranar 8 ga wata ya ɗauko ifradi ko ya ɗauko kirani ko kuma tamattu'i yake yi yayi harama kenan da hajji kafin a tafi mina wato ran da ake fita mina sai ya sadu da iyalinsa to nan hajjinsa ya ɓaci amma zai ci gaba da aikin hajji tare da mutane gaba ɗaya kamar yadda ake yi zai ci gaba da su sannan kuma ya hadaya sannan ya rama ibada to kun ji surar farko kenan ko qabla alwuqufi kafin tsayuwa a arafa aw ba'dahu qabla tawaf alifada ko bayan an tsaya an yi tsayuwar arafa amma kuma kafin ai tawaf alifada wa rami jamrat alaqaba kuma kafin ai jifan jamra jifan ranar sallah fi yawmin nahri kuma ya zamanto yayi haka ne a ranar yanka aw qablahu ko kafin ranar yanka laylatul muzdalifa kenan mafhumin wannan idan ya zamanto bayan ranar yanka ne wato hajjinsa bai baci ba kenan to kun ga surar farko mun tace muku babu iskali akan ta ko kafin tsayuwa arafa to bayan tsayuwa arafa akwai ga bari mu ambata dauki surar ɗaya da ɗaya bayan ɗaya bayan tsayuwa arafa Imam Abu Hanifa shi ya ce hajji baya baci tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arafa tunda akwai an samu hajji shikenan to amma sauran malamai sun saba masa gabaki ɗaya a'immatul wato a'immatul salata Malik da Shafi'i da Imam Ahmad duk sun ce bayan tsayuwa a arafa kafin at-tahallulul awwal fita daga cikin ihrami na farko shi ma hajji yana baci to bari mu dauki suwar din Abu Hanifa shine yace hajji yana nan yace in dai tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhajju arafa amma jumhurul malamai hajji ya baci kuma wannan shine sahih because saboda shine fatuwar sahabbai idan an bar arafa an yi tsayuwa arafa sai daren muzdalifa kuma ba a yi sa'ayi ba a yi tawaful ifada ba ba a yi jifa ba kuma ranar yanka ba ta zo ba ranar babbar sallah cikin dare kun ga daren muzdalifa kenan sai ya sadu da iyalinsa to nan ma hajji ya ɓaci saboda har yanzu yana cikin halin ihrami fala rafasa tana nan hali na biyu ranar yanka ranar sallah shi ma kafin ya yi tawaful ifada kafin ya yi jifa shi ma nan wajen hajjinsa ya ɓaci domin har yanzu yana cikin halin ihrami ba a yi tahallul ba sura ta biyu kenan ranar yanka amma ya yi jifa bai yi tawaful ifada ba sai ya sadu da iyalinsa to a nan wajen hajjinsa yana nan sai dai hadiya tana kansa domin Annabi sallallahu alaihi domin Aisha radiyallahu anha tana cewa idan mutum ya yi jifa halalahu kullu shay'in illa an-nisa komai ya halatta a gare shi sai dai saduwa da iyali to kun ga in saduwa da iyali ba ta halatta a gare shi ba amma ya samu tahalluli to hajjinsa yana nan sai dai zai yi sai yayi hadiya saboda ya aikata abin da bai halatta a gare shi ba a lokacin da aka ce bai halatta a gare shi ba. Idan kuwa ranar sallah ne ya tawaful ifaba, an gane, amma bai yi jifa ba, irin wanda za su wuce maka ne ranar sallah, zai yi tawaful ifada, yana yin tawaful ifada sai ya je sadu da iyalinsa a Makka, sannan ya dawo da yamma ya zo ya yi jifa. To nan wajen shi ma hajjinsa yana nan, sai dai sai ya yi hadaya saboda ya yi jima'i a lokacin da bai samu hukuncin at-tahallul ba. To idan kashe gari ne kuma fa, kashe garin ranar yanka ranar 11, ya jinkirta tawaful ifada, ya jinkirta jifa duk bai yi ba, sai ranar, sai kashe garin ranar Arafa, ai ranar sallah, kuma kafin ya yi din sai ya sadu da iyali, to a nan wajen shi ma hajjinsa ya cika, amma kuma sai ya yi yanka, sai ya yi hadaya. To kun ji suwar din, wa'annan suwar din a waɗansu daga cikinsu akwai saɓani hatta a cikin madhabar Malik, amma wannan shi ne ma bihil fatwa, abinda ke cikin Khalil kenan, abinda yake fatwa take a kansa kenan a madhaba. Kuma sauran madhabobi su ma akwai saɓani, saboda kamar yadda na ambata, saboda rashin nassi, ka'idar yanda ka'idar hajji take shi ne idan mutum ya yi tsayuwar Arafa ranar sallah ta zo, idan ya yi abu guda biyu daga cikin abubuwan da ake a ranar sallah, ranar yanka, abubuwa guda hudu ne, da jifa, da yanka, da aski, da tawaful ifada. Idan mutum ya yi biyu daga cikin waɗannan, ko waɗanne biyu ya yi, to ya yi tahallul, ya yi tahalluli na farko, ya fita daga cikin hukuncin ihrami na farko wanda yake halatta masa ya cire kayansa, ya cire ihraminsa, amma ba zai sadu da iyali ba, sai ya yi tahallul da dukkan ayyukan gabaki daya bayan ya yi tawaful ifada. To saboda haka idan har aka yi hukunci da cewa zai yi tahallul, in aka yi hukunci a kansa da kan cewa zai yi tahallul, don haka idan ya yi abin da yake bata hajji, kun ga tunda an ce ya fita daga cikin ihrami da tahallul, don haka hajjinsa bai ɓaci ba, sai dai kuma da yake bai riga ya fita gabaki ɗaya ba, har yanzu yana cakuɗuwa da aikata sauran ayyukan hajji, saboda haka har yanzu dai akwai sauran falarafata wala fusuka wala jidala fil hajji, tunda a cikin ayyukan hajji yake. To shi yasa sai aka wajabta masa hadiya, amma ba ɓata ibadar tasa ba, tunda akwai shabah, akwai kama na kan cewar an bashi, an yi masa halacci don an fitar da shi daga cikin ƙangin ihrami. To fitar da shi daga cikin ƙangin ihrami ba fitarwa ce na gabaki ɗaya ba, don haka sai aka wajabta masa hadiya, amma ba ɓata aikin hajjinsa ba. An fahimta ko sai na sake maimaitawa da maimaita suwar ɗin? Idan mutum, idan saduwa ta zamanto kafin ranar Arafa ne, ba mu da iskali akan wannan ko? Bayan ranar Arafa, bayan an yi tsayuwar Arafa, to wannan akwai tafsir. Idan a daren sallah, idan a daren sallah ne, daren Muzdalifa kenan, kun ga lokacin nan ma bai kai a yi tawaf, a yi jifa ba, a yi tawaful ifada, wannan hajji ya ɓaci shi ma. Haka zalika idan a ranar jifa ne, bai yi jifan ba, bai yi tawaful ifada ba, ya sadu da iyalinsa, nan ma hajjinsa ya ɓaci. Amma idan ya yi jifa a ranar hajji, a ranar yanka, idan ya yi jifa amma bai yi tawaful ifada ba, to a nan wajen hajjinsa bai ɓaci ba, zai yi hadaya, sannan kuma zai je ya sake ɗauko harami daga jirana, ya sanya harami domin ya zo ya tawaful ifada, sai ya zamanto ya yi tahalluli da umra kenan, kamar umra ya yi saboda tawaful ifada ɗin, sai ya zamanto a cikin hukuncin harami, sai ya je ya yi ihrami daga masjid Aisha, ya zo ya tawaful ifada ya yi sa'i. Idan ko ya yi tawaful ifada ne, tawaful ifada ya fara yi, sannan sai je sadu da iyalinsa sannan daga baya yazo yayi jifa to anan wajen shi ma sai yayi hadiya saboda bi riga yayi tahalluli da zai halatta masa ne sadu da iyali ba nan ma sai yayi hadiya to wannan shine hukuncin a saduwa da iyali a cikin wato aikin ibadar aikin hajji a cikin umra kuwa shi ma idan mutum ya sadu da iyalinsa yana cikin umra akwai tafsil idan bayan ya riga ya harama da umra ne ya sadu da iyalinsa to umrarsa ta baci zai ci gaba da aikin umrar batacciyar sai ya je yayi ta saboda Allah ya ce wa atimul hajj wal umrata lillah tunda yayi kullata dole sai ya cika ta saboda haka zai karasa makka sai ya ji isa makka ya je yayi tawafi yayi sa'ayi sannan yayi aski sannan yayi hadiya sannan ya sake komawa miqati inda yayi harama da umra ya sake yayi ihrami da umra yazo ya sake wannan umrar da bata ba zai dauka a makka ba sai ya koma miqati kamar yanda wajen haji idan miqatin hajjinsa daga juhfa ya dauko ai daga dhul hulaifa to ba zai zo ya ce yanzu yanzu da suka zo alhadi ana zuwa sai aka kora su makka aka ce su tafi makka ba a'a sai ya je madina ya je dhul hulaifa ya dauko ihramin sa daga miqatin da ya dauko wancan bataccen hajjin daga can zai je dauka haka zalika na umra ma daga miqatin da ya dauko umrar da ta baci daga can zai je ya koma wannan nassu alaihi sun yi nassi akan wannan to idan bai idan yayi harama da umra yazo yayi tawafi yayi sa'ayi kun ga ya gama rukunnan umra kenan sai dama rukunnan umra ihrami tawafi da sa'ayi kafin yayi aski yana cikin ihrami kafin yayi aski ya kara ya kasa ya tafi masauki maimakon ya je yayi aski shi bai sani ba ya dauka ai tunda yanzu ya gama umra shikenan sai je afka ma iyalinsa to anan wajen tunda ya gama umra ba ta baci ba to amma zai yi hadiya saboda bai riga ya gama aiki daga cikin ayyukan umra ba wanda yake wannan aiki wajibi ne ba rukuni ba shine aski wajibi ne ba rukuni ba sai yi hadiya akan ya bar wajibi akan wato ya aikata mahdhur na ihrami alhali akwai sauran wajibi akan sa saboda haka da hajji da umra dukkaninsu saduwa da iyali yana bata su saduwa da iyali yana bata hajji da umra kuma kamar yanda muka ambata hukuncin al-muqaddimat wato abubuwan da suke gabatan saduwa na wato tunani da shafa da sumbata da kallo shi ma wajen umra duk haka yake idan ya sanya shi yayi inzali shi ma hajjinsa ya baci amma idan ya zamanto idan kallo ne kawai ko tunani kawai ba tare da istidama ba to inzali ba zai wajabta bacin aikin hajji ba amma zai wajabta masa yin hadiya an fahimta
na'am
ar-ruknu thani rukuni na biyu duk wannan magana da muka yi fa akan ruknul awwal ne rukuni na farko menene rukuni na farko dinnan da muka yi magana akan sa al-ihram ihrami harama dan duk waɗannan hukunce suna da raciya da hukunci na rukuni na farko ne akwai sauran mahdhuratu wanda suke haramta ga mai ihrami yayi wanda nan malam bai ambace shi ba tunda izziya muktasar ce bai kamata ba wai komai yake so ya kawo maka ba to amma za mu ambace su saboda muhimmancin su mimi daga ciki na farko shine yin aure a cikin ihrami bai halatta ba ko namiji ko mace ka riga ka bari an je an tambaya an ce an bayar kai kuma ka tafi aikin hajji kuma kana jin tsoron ra'ayinta zai canza kafin ka dawo watakila an mata hudu ba an huje mata kuni ta ce ba ta yadda ba saboda haka sai ka ce a gaggauta a je a daura auren nan kafin ka dawo kai kuma baka sani ba baka karanta kan cewa ba a yi ba kai kuma a lokacin nan waya kaiwo ka riga ka dauko harama kuma ka ce ifradi kake yi cin ran ɗaya ga watan Zulhijja ka yi harama saboda kai ifradi kake yi sai kai waya kan cewa a je a daura aure aka je aka daura aure wannan auren bai yi ba saboda ba a mai ihrami baya yin aure ko kuma ita ce an sa mata ita ce aka zo masu nema suka azalzala cewa lalle su dai sai dai sai a daura aure aka ce ai ta tafi haji a dai daura in ta dawo a tare suka azalzala aka daura aure aure babu shi saboda mai ihrami baya aure dalili hadisin sayyidina Uthman radiyallahu anhu la yankihu al-muhrim wala yunkih wala yakhtub wanda yake cikin halin ihrami baya aure baya aurarwa kuma baya neman aure baya khutba yanzu yace ina neman aure to kun ga mun ji surar baya aure shine shi a namiji ya aure ko ita ita ce a cikin ihrami ta aure ko kuma shi yana cikin ihrami ya zamanto waliyi ya bayar da ita aure ya zamanto waliyi ya bayar da ita aure aje a zauna a masallaci a gefen harami a kira mutane a ce jama'a ku zo zamu daura aure gashi kuma yana sanye da ihrami zai bayar da yarsa ko zai bayar da a bar waliccinsa aure to ba a baya yi idan ya bayar auren bai yi ba na'am a hajji yana nan baya bata hajji ai ba abin da yake bata hajji sai saduwa da iyali wala yahqub baya zuwa ya nemi aure baya yin khutba to ita khutba ba a cewa in aka yi ta aure ya baci in aka yi ta a halin da lokacin da aka haramta aure ya baci a aure yana nan in aka daura aure akan wannan khutbar auren yana nan amma an saba ma Allah sai an tuba saboda haka bai halatta ba mutum yana cikin ihrami ya gama ce a tare da ƴan uwanta da iyayenta yaje ya samu uban ko kuma ya samu wani yace da Allah aje a tambayen mu idan mun koma da Allah ni dai ina son a bani izini ina abin nan ina ciki bai halatta ba yayi khutba kenan balantarai zai zauna ya fara khutbatul haja ce innal hamdalillah zai yi khutba bai halatta ba in yana cikin ihrami baya halatta mutum yayi wannan to wannan ba khutba bace wannan ba khutba bace khutba shine mutum ya fito yace yana nema ko yace yana ciki wannan shine mazhaban jumhurin malamai sabanin Imam Abu Hanifa da Abdullahi ibn Abbas da yake cewa babu laifi mutum yayi aure a cikin ihrami saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wajen Abdullahi ibn Abbas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Maimuna yana cikin ihrami ita kuma Maimuna ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wa huwa halal ba a cikin ihrami yake ba saboda haka aka rinjayar da maganar Maimuna akan maganar Ibn Abbas dan ita ce sahibatul qissa ita ce abin ya afko a gare ta ita ta ce ba cikin harami take ba ya aure ta shi kuma Ibn Abbas ya ce yana cikin harami ya aure ta sallallahu alaihi wasallam saboda haka hujjar Ibn Abbas kenan har ya bar duniya yana cewa aure ga mai ihrami ingantacce ne dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma isu Hanafiya suka yi ruko da wannan fatawa ta Abdullahi ibn wannan hadisi na Abdullahi ibn Abbas hadisin a cikin Bukhari yake ingantaccen hadisi ne to amma kuskure Ibn Abbas ne wajen riwaya wahami yayi ya dauka cewa a cikin ihrami Annabi sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da aka yi auren dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Maimuna ne bayan yayi umra wanda ya dauko ta daga Ji'rana yaje yayi umra din sannan da ya fito daga Makka aka daura masa aure ya tare da ita a nan Sarifa wanda take a hanyarsa ta zuwa Madina amma ba a cikin halin ihrami ya daura aure da ita ba domin haka shi yasa kaga ita Maimuna ta fada haka zalika Abu Rafi maulan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Maimuna yana cikin ba yana cikin ihrami ba yace wa kuntu ana ar-rasul bainahuma ni ne jakada tsakaninsu ni aka kai aka ce ta yadda sannan har aka daura auren saboda haka ga sahibatul qissa ga jakada duk sun ce shi kuma Ibn Abbas takamarsa kenan cewa gwaggwansa ce to shi yasa Walid ibn al-Asam wanda ya saba masa yace ya aure ta wa huwa halal abu na uku wanda malam bai ambata ba daga cikin mahdhuratul ihram shine as-sayd farauta farauta bata halatta ba ga mai ihrami wanda ya shiga cikin harami bai halatta ya farauta ba ma'ana bai halatta ya kashe dabbar daji ba naman daji sawa'un da niyyar ya ci ko da niyyar kawai nishadi jin dadi na nishadi cewa yayi farauta sawa'un tsuntsu ko wato dabba idan dai da sharadin cewa ta tudu ce ba ta ruwa ba tunda Allah ta'ala ya halatta ta ruwa yace uhilla lakum saydul bahri wa mata uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'un lakum uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma inda kuna cikin ihrami an halatta muku a saydul bahr wato farauta ta dabbobin da ke cikin teku wa ta'amuhu da abincin da fito da teku ya tofar kifi ya zamanto cewa wato teku ta janye ta bashi har ya mutu to wannan ya halatta a gare ku mata'an lakum halin kasancewar sa wato abun amfani da jin dadi a gare ku walisayara da kuma ga waɗanda suke matafiya wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma amma wato farauta na namun dajin da ke tudu to wannan an haramta shi a gare ku alhali kuna cikin ihrami to wanda yayi ihrami wanda yayi farauta to an yi hukunci akan sa zai biya sakamako ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baligha al-ka'ba aw kafaratun ta'amu masakin aw adlu dhalika siyaman liyaduqa wa bala amri idan mutun yayi farauta ta wani nama daga cikin namun daji to Allah ya wajabta masa sai yayi jaza'i sakamako wanda za a samu mutum biyu ma'abuta adalci masu hukunci su hukunci su ce wannan namun dajin da aka kashe kimarsa a cikin wato a cikin dabbobin gida na ni'ima shine da awaki da tumaki da shanu da raƙuma sai su ce hukuncinsa akuya hukuncinsa tinkiya hukuncinsa saniya in suka yi hukunci su biyu hukuncinsu ya zamanto ɗaya to sai a lizumta masa sai ya ɗauki sai ya sayi wannan nau'in hukuncin da suka faɗa sai ya tafi da shi hadiyan baligal ka'aba ya kai shi har Makka ya yanka a bama miskinan harami aw adlu dhalika siyam hadiyan baligal ka'aba aw kafaratun ta'amu masakin ko kuma kafara na wato abincin miskinai kafara na abincin miskinai shine a kaddara wannan naman miskini wannan naman in za a mayar da shi wato mudu biyu miskine nawa zai ciyar in aka kaddara adadin miskinan da zai ciyar to sai a mayar da shi abinci ya ciyar da su aw adlu dhalika siyama ko kuma daidai da yake wannan na wato azumi shine ga kowane miskini biyu sai ya azumin rana daya idan alal misali aka ce wannan akuya za ta ci da miskinai goma sai ya azumi biyar kenan to amma hukuncin na abin da ya kashe din a idan ya zamanto abin da ya kashe irin nau'in wanda sahabbai suka yi hukunci ne shikenan baki alaikum muna da hukunci kamar barewa sun yi hukunci mutum ya yanka akuya kamar jakin dawa sun yi hukunci ya yanka saniya kamar raƙumin dawa sun yi hukunci ya yanka raƙumi tattabara tattabara ita ma akuya suka yi hukunci saboda haka sai a fitar da akuya to wanda kuma ba su yi ba kamar adhabu kamar kyarkeci to shi kuma sun ce akwai hukuncin waɗansu daga cikin sahabbai na cewa rago ne idan baya cikin ɗaya daga cikin waɗannan to shine sai a samu mutane biyu waɗanda suka san shari'a kuma suka san wato dabbobi suka san irin rayuwar dabbobi da abin da yake kama da su sai su yi hukunci hukuncin nasu sai ya zamanto shine za a lizumta masa wannan wanda yayi wato farauta kenan
to kamar yanda ba mai yin harama baya farauta ba kuma ya cin naman da aka yi farauta da shi wanda aka yi domin sa kamar yanda Abu Qatada yaje yayi farautar a jakin dawa ya kawo shi baya cikin ihrami amma ya tare daga cikin sahabbai ya kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wanda ya taimaka masa suka ce a akwai wanda ya nuna masa yace ga suka ce ga jakin dawa can su bai halarta su ba amma in suka nuna kamar sun taimaka masa ne ya tambaye su akwai wanda ya nuna suka ce a a sai ce to sai ba da izini aka ce amma wani daga cikin balaraban daji da ya kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam naman farauta da ya farauta da shi sai bai karba ba da ya juya sai ya ga ransa ya baci sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lam narudduhu alayka illa an kunna hurma bamu mayar maka da kyautarka ba saboda sai dan saboda mun kasance muna cikin halin ihrami domin me domin shi wannan yayi wannan farauta ne dai ya kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hadiya yake nema ya kawo masa saboda haka daga nan malamai suka ce idan mutum mai ihrami yayi nuni ga naman farauta ko ya taimaka ga farauta ko aka farauto wani abu domin sa domin a kawo masa hadiya to duk bai halatta a gare shi ba saboda wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam to malamanmu suna cewa hatta waɗanda mutum da yake tukin mota kana cikin tukin mota a bareyi suka zo tsallaka titi sai ka buge barewa ta mutu ko da ba farauta kai kaci ba to hukuncin jaza'u saidi ya haukanka ba ni yayi amma hukuncin ai shi dama cikin shi ihrami haka yake shi wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda yayi da gangan da aka kawo kaidin muta'ammidan saboda akwai laifi a ciki amma wanda yayi bisa mantuwa ko bisa kuskure zai yi jaza'u din akwai kafara amma babu laifi to haka dalika wannan wanda ya buge barewa akwai kafarar amma babu laifi amma wanda yayi da gangan shine bayan yayi kafara kuma sai yayi istighfari domin akwai laifi na'am idan ya buge abinda ya fi daya adadin su dan tana ta'addudi saboda haka idan bareyi uku biyu ne ko uku saboda haka hadiya uku zai idan uku ne in biyu ne hadiya biyu ar-ruknu thani rukuni na biyu at-tawaf shine rukunin tawafi walahu wajibatun wa sunanun wa mustahabbat shi ma tawafi yana da wajibai yana da sunnoni yana da mustahabbai at-tawaf abinda ake nufi da at-tawaf shine kewaye dakin Allah na Ka'aba wanda ambaton wannan ibada ta zo a cikin Al-Qur'ani yana daga cikin rukunai na aikin haji dalilin cewa shi rukuni ne shine hadisin Annabi sallallahu shine aya ta Al-Qur'ani da Annabi sallallahu da Allah ta'ala yace waliyatawafu bil baitil atiq kuma su yi tawafi da daki wanda yake da dadde shine dakin Allah mahallu shahid anan shine Allah ta'ala yace wa'adin lin nasi bil hajj kayye kuwa ga mutane kan su zo aikin haji to kaga sai ya ambaci daga cikin jerin gwanan abin da za su yi yace waliyatawafu bil baitil atiq kuma su yi tawafi da dakin Allah wanda yake tsoho da daddan daki to kaga wannan ya nuna cewar an yi umarni da yin tawafi saboda haka ya zamanto rukuni wajibi a cikin rukunan aikin haji kuma wannan ibada ita ce wanda ake yi ba a yin ta a ko'ina in ba a makka ba inda ake tawafi sai a makka hatta a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tawafi da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tawafi a kewaye minbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda ake tawafi a kewaye shi da ibada illa dakin Allah na Ka'aba waliyatawafu bil baitil atiq Allah ya ayyana inda ake tawafi kuma yace antahira baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud ku tsarkake daki na ga masu yin tawafi da masu tsayuwa a cikin sallah wal-aqifina da masu yin itikaf ibadar itikafi war-ruk'i sujud da kuma masu yin ruku'u da sujada masu sallah kenan to wannan ibada ce wadda take ana yin ta aikin haji a matsayin rukuni ana yin ta aikin umra a matsayin rukuni kuma ana yin ta ba aikin haji da umra ba a matsayin nafila daga cikin nafilfili saboda fadin Allah ta'ala an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-aqifina war-ruka'is sujud kaga sai yayi itlaqi ba tare da ya kayyade shi da ibadar aikin haji ba saboda haka tawafi domin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ibada ba a cikin nusuki ba dan ya kasance yana yin tawafi tun ya kasance yana yin tawafi tun lokacin da yake makka kafin ma ya hijira zuwa madina kamar yanda kuma sallallahu alaihi wasallam ya tawaful wada bayan shi tawaful wada ba shi da alaka da nusuki daga cikin ansakul hajj sai bayan ya gama aikin hajjin gabaki daya sannan ya tawaful wada kuma ya ce mutane su tawaful wada saboda haka wannan ibada ce wanda ake yin ta koda ba a cikin ibadar aikin hajji da ibadar aikin umra ba kuma haka zalika sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito suna yawaita wannan ibada Aisha ummul mu'minin ta kasance tana zuwa da daddare sai ta tawafi sau bakwai ta tawafi ta kewaye daki sau bakwai ta haka hakkaro uku hajjeri uku kuma tana tsayawa bayan kai kowane bakwai tsakanin Hajarul Aswad da kofar daki ta isti'aza ta nemi tsarin Allah ta addu'a sannan ta sake yin wani sannan ta koma can wajen rijiyar Zamzam sai ta raka'a biyu in ta yi raka'a biyu akwai mata a gefenta ta juya ta magana da su ta magana da su dan ta fasli tsakanin wannan sallar sannan ta sake tashi ta wata raka'a biyu sannan ta sake tashi ta wata raka'a biyu wato ta hada wannan raka'o'i biyu biyu sau uku na dawafi da ta yi bakwai sau uku dan haka ne aka samu waɗansu daga cikin tabi'ai suke yin dawafi a haka su dawafi sai sun gama dawafin sannan sai su je su iya adadin set din dawafi da suka yi sai su je su yi adadin raka'o'i biyu da suka yi waɗansu kuma wanda yake shine asali in suka yi tawafi sai su je su yi raka'a biyu sannan zo sake wani tawafi su yi raka'a biyu wa hakaza kowanne mutum yayi an rawaito daga cikin fi'ilin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wajiban tawafi sitta afal wajibatu sitta wajiban tawafi guda shida ne as-salamatu min al-hadathi wal khabar sarki daga wato dauda da kuma kari wato tsarki daga kari da dauda wato mutum ya zamanto ya kubuta daga rashin tsarki ma'ana babu janaba a kansa babu rashin alwala tare da shi shine salamatu min alhadath domin alhadath nau'i biyu ne alhadathul asghar wal hadathul akbar alhadathul asghar shine rashin alwala kari wal alwala to mutum ya zamanto ba shi da wannan karaya ta alwala wal hadathul akbar shine janaba ko haila ko biki ya zamanto ya tsarkaka daga janaba wato babu janaba a jikinsa yayi wanka kenan babu haila a jikinta tayi wanka daga haila babu biki tare da ita tayi wanka daga biki wannan sharadi ne na farko kenan wal habab da kuma tsarki daga dauda wato babu dauda a jikinsa ko a jikin tifarsa ma'ana ya babu najasa tare da shi menene dalilin wannan wanda yake shine wannan abinda Malik ya fa abinda yake a mazhaban Malik shine mazhabal jumhurul malamai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam farkon abinda yayi da yazo maka tawadda'a wa tafa yayi alwala sai yayi tawafi sai da yayi alwala sannan yayi tawafi dalili na biyu Allah madauka dalili na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tawafu bil baiti sala illa anna Allah abaha fihi al-kalam falam yatakallam faman takallam fala yatakallam illa bi khair tawafi da dakin Allah sallah ne sai dai Allah ya halatta zance dan haka duk wanda zai zance kada ya zance da wani abu sai na alkhair to kun ga da aka bashi hukuncin sallah ya nuna cewa yana da hukuncin sharuɗai na sallah sai dai a inda aka yi takhfifi aka saukaka dan haka kamar inda aka sharɗinta tsarki ga sallah tsarki daga kari haka zalika za a sharɗinta tsarki daga kari ga tawafi Imam Abu Hanifa ya saba anan yace annab sallallahu Allah madaukakin sarki cewa ya a cikin alqur'ani ayi tawafi saboda duk wani sharadi da za a kara ziyada akan wannan ya zamanto an shafa hukuncin Allah kenan to sai an kawo wata aya da ta nuna cewa sai an yi wannan domin az-ziyadatu fi nafsi nashun ziyada a cikin nafsi shafa hukunci ne saboda ziyada wani sharadi karin wani sharadi yana neman aya da za ta zo da za ta tabbatar da wannan amma dan hadisi ya tabbatar shi a wajensa hadisi baya shafi alqur'ani dan haka a wajen Imam Abu Hanifa mutum zai iya yin tawafi ko ba shi da tsarki haka zalika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi fatawa akan wannan a cikin hali takurarre shine halin mace da bata yi tawaful ifada ba ayarinta za su tafi ba ta da wanda zai iya tafiya ba ta da wanda zai iya tsayawa ya tafi tare da ita kuma an san irin waɗannan ayarin kamar mutanen Sham in suka tashi tafiya ba irin lokacin yanzu bane tafiyar da yanda take tawaga ake yi a tafi daga zarar wannan karauka din ya riga ya wuce to kafin a sake samu sai mutun ya zauna watakila wajen wata wajen uku kafin a samu wadansu sun zo tunda tsakanin Madina da Sham tafiya ce ta wajen wata biyu to raka sai an jira wannan sun tafi sun sake dawowa sannan su tafi da ita to saboda haka cikin wannan hali na mashakka yayi fatawa da kan cewa mace ta tawafin ta haka a cikin hailanta kuma dalili da yana daga cikin dalili na cewar ba a tawafi sai da sarki hadisin Safiya domin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai tafi bayan sun yi tawafi bayan za su tafi Madina za su fita daga Makka sai aka ce ai inna Safiya lam tatuf sai aka ce masa Safiya ha'id tana haila sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqra halqa ahadisatuna hi sai ya faɗi kalmomi wanda yake wato na aibata ta ne yace yanzu hana mu tafiya za ta yi kenan ahadisatuna hi tsare mu za ta yi me wannan yake nunawa ya nuna cewa in dai tana cikin haila ba za ta yi tawafi ba in ko ba za ta yi tawafi ba shi a matsayinta na mijinta sai ya tsaya ta yace ahabisatuna hi sai aka ce innaha qad afabat ai tayi tawaful ifada ya rasulullah sai yace to fala idan yace to ba ta tsare mu ba sai ya zamanto wannan shine asali na cewa tawaful wada yana faduwa ga mace mai haila amma tawaful ifada yana tsare ta me yasa yake tsare ta idan da kamar a ce yin tsari wato tsarki daga haila ba sharadi bane na tawaful ifada Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce za ta tsare mu ba ko ba haka ba kun fahimci wannan hadisin wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hujjoji masu ƙarfi da yake nuna kan cewar mace in tana ciki in ba ta ga tsarki ba za ta zauna har sai ta ga tsarki ba za ta yi tawafi ba a cikin halin rashin tsarki tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta tsare mu wato har sai ta gama al'ada ta yi tsarki ta yi tawafi sannan za ta sake mu tafi tare da ita domin yin tawafin rukuni ne sai ta tsaya ta yi kuma ba zai yiwu ta yi shi ba sai da tsarki saboda haka sai ce za ta tsare mu kenan har sai ta ga tsarkinta dan haka wannan fatuwa da ake yi na kan cewa mace za ta iya zuwa ta je ta yi tawafi a cikin halin hailarta fatuwa ce mai tsananin mai raunin gaske musamman ma yanzu a wannan zamani da waɗansu suna cewa wai a tuya mace za ta idan bukin ɗinta ya canza kamar irin masu tafiya a jirgin yawo idan aka rasa bukin kafin a sake samun wani bukin ɗin watakila sai an yi kwana da kwanaki kuma watakila ba ta da gusuri da za ta zauna ko kuma shi muharramin ta wanda zai zauna tare da ita ba zai iya tsayawa ba to wannan duk da yake addini a tsanani idan ya zo ana kawo sauki amma kowace ibada tana da irin nata tsanani din tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabisatuna hi ni dai har yanzu na kasa samun karfin halin da zan yi fatawa da irin wannan fatawar saboda wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabisatuna hi za ta tsare mu ta hana mu tafiya in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tsare shi saboda rashin wannan sharadi kai waye da zaka zo ka ce a wannan sharadin ba komai ya ce za a tsare shi kai ka ce a ai ba zan iya tsare ka ba shi ya yadda za a tsare shi saboda wannan sharadin saboda haka hakikanin gaskiya wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke na abin lura wa satrul aura daga cikin wajibai satrul aura sitirce al'aura dalili shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tufa bil baiti uryan ya tura sayyidina Abubakar kada wani ya sake tawafi a ɗakin Allah alhali yana tsirara saboda ka suturce al'aura sharadi ne dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kun san da a lokacin jahiliya ɗaya daga cikin yanda suka canja hukunce-hukuncen shari'ar musulunci ta zamanin Annabi Ibrahim shine ya sa mutane suna dawafi tsirara domin sun ce ba wanda zai dawafi da dakin Allah da kayan jikinsa sai dan Makka. Dan Makka shine yake da haƙin ya dawafi da kayan jikinsa. Amma idan mutum ba dan Makka bane, in yazo daga waje, to sai dai ya nemi aran kaya wajen dan Makka ko ya nemi haya. Idan bai samu ba, to sai ya tuba kayansa ya tsirara haihu, ya dawafi tsirara haihuwar uwarsa ko mace ko namiji. Kuma suke cewa wannan ai bin Allah ne, tsoron Allah ne. Ina su ina dawafi da kaya wanda suke sabo kaya ba na ƴan harami ba. Ai ba wanda zai iya dawafi sai mai kayan harami. Kuma suna ganin tsoron Allah ne. Kuma suna ganin Allah ta'ala shine ya umarni da wannan. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha. Idan suka aikata aikin alfasha shine irin wannan, dan alfasha ne. Mace da namiji suna dawa suna tafiya tsirara kuma a waje mai girma kamar wani ɗakin Allah, sai su ce ai iyayenmu ne, ai haka muka samu iyayenmu suna yi, kuma Allah ne ya umarni da wannan. Sai Allah ya musu radi, yace kul inna Allah la ya'muru bil fahsha, ce ne musu Allah baya umarni da alfasha, Allah ba zai umarni da wannan ba, bai dace da hikimar Allah ba. To shi yasa a shekarar da aka ci Makka, shekara ta 8, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azama. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura sayyidina Abubakar a shekara ta 9 yayi haji. A cikin abubuwan da zai faɗa a cikin haji, Allah ya hujja ba'da al-ami mushrik, kada wani mushriki ya sake haji bayan wannan shekara. Wa Allah ya hujja bil baiti uryan, kada kuma wani mutum yana tsirara ya zo ya dawafi da ɗakin Allah. To wannan ya nuna kan cewa sitirci al'aura sharadi ne daga cikin sharuɗin yin dawafi. Wa ja'alu al baiti an yasarihi, da sanya ɗakin Allah a gefen hagunsa, ba ka sashi a gefen dama ba, ka tafi ka ce za ka yi inda agogo yake juyawa clockwise, a ka yi anti clockwise, aka san yanda agogo yake juyawa daga dama zuwa hagu, ba daga hagu zuwa dama ba, ka san daga hagu zuwa dama shine clockwise. Da musulmi ne suka yi agogo, da ba zai rinka tafiya haka ba, daga dama zai tafi zuwa hagu. Amma da yake arnani suka yi wani agogo, sai ga yake tafiya daga hagu zuwa dama. To dawafi daga dama ake tafiya zuwa hagu. Dawafi ba? Daga dama ake tafiya zuwa hagu. Shine anti clockwise haka. Ko ba haka ba, daga dama zuwa hagu. Shine ake cewa ka sanya ɗaki an yasarihi, ka sanya ɗaki a gefen hagunka. Wannan wajibi ne. Idan baka sa shi a gefen hagunka ba, dawafi bai yi ba. Saboda haka da za ka sa shi gaba gadi, ka kalli ɗaki, ka rinka tafiya a kai ce, wanda mutane da yawa suna yi, sun bar wajibi daga cikin wajiban ihrami. Ko ka sanya shi a bayanka, kana tafiya wai saboda ka kare matarka. Kun kare mata, dawafin da ake gabaki ɗaya ka juya maka a baya, ba kai dawafi ba. Saboda ka bar wajibi, dan ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi kuma yace khudhu anni manasikakum, ku koyi aikin hajjin ku daga ayyukana. Saboda haka a rinka kula. Da yawa mutane saboda maslaha, ko ga mutum ya tafiya da matarsa sai ba za a taɓa matarsa ba. Saboda haka ga yana ta wani abin nan ya karkace daga yanda aka ce ayi dawafi. Ko kuma sun yi ayari, wani a cikin ayarin ba zai yiwu ya tsaya inda aka sa masa ba, saboda haka sai a ja shi din ya rinka dawafin a kaikaice. To shi wannan an bata masa dawafi domin ya bar wajibi. Wa tawafu sab'atu ashwaq, kuma dawafin ya zamanto zagaye guda 7, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba dawafi kasa da haka ba. Kamar sallah ce, dole a kallan sallah ta zamanto da tsayuwa da ruku'u da sujuda, wuciri raka'a ɗaya, in ba wuciri ba kuma a kallan sallah raka'a biyu. To haka dawafi a kallansa sab'atu ashwaq, ba za ka ce za ka je kai zagaye ɗaya ka ce kai dawafi ba, ko kai zagaye biyu ko kai zagaye uku, dole ya zamanto sab'atu ashwaq. Shi ma wannan haka yake, ya tabbata daga fi'il, saboda fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya ce li ta'khudhu anni manasikakum dakhil almasjid, kuma ya zamanto a cikin masallaci, domin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Amma idan mutum ya fita daga inda aka gine masallacin, yace zai kewaye masallacin baki daya daga waje, to nan dawaci bai yi ba dan cewa ake walli tsabahu bil baitil atiq dakin za a zaga ba gilin masallacin da yake kewaye da shi ba in a haka ne ma ai sai mutum ya shiga mota yace zai kewaye maka gabaki daya shi ma yace yayi dawafi na'am hijir isma'il ai yana daga cikin daki shi yasa din ai kage yake cewa a wato shi hijir isma'il yana daga cikin daki wannan dan karamin ginin waɗansu suna kuskure kam sai su je ko da yanzu yaushe mutum zai iya yin wannan saboda ana ta sallah a cikin ɗakin a cikin hijir isma'il din amma da lokacin da ba a cika haka ake sallah waɗansu sai su ɗauka ɗakin dan wannan dan tsakanin ɗakin da wannan ginin sai su rinka shiga sai za su yi shortcut yace yanzu yana ba da labari yace ai shi da abun zatuni ya gama in ku ne kuke zawa kuke zo gonza ga yannan shi ta nan kawai yake wani ɗan loko nan sai ya shiga nan shi ya ɗauka kan cewa yayi wato yayi dabarar irin yan garin nan ne bai san ko ya riga ya rusa aikinsa ba bai yi dawafi ba domin dawafin dole ka kewaye ɗakin saboda shi hijirar isma'il yana daga cikin ɗaki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ya ce quraish da suka zo gina ka'aba sai kuɗinsu bai kai ba saboda haka sai suka gina iya nan wajen sauran sai suka yi rabin gini shi yasa Abdullahi bin Umar yake cewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai shafa wani rukuni ba sai rukunai guda biyu al-yamaniyaini rukunin hajarul aswad da rukunul yamani amma ɗaya rukunin ash-shamiyan saboda ba akan asasin ba su ne nan wato cigaban bango ne ba rukuni ba ne ba akan foundation annabi Ibrahim suke ba shi yasa bai shafa su ba dan ba rukunin ɗaki ba ne an fahimta wayannan rukunan na arewa ba rukunin ɗaki ba ne rukunin ɗakin babu shi domin inda an gine ɗakin kamar yadda yake gabaki ɗaya har zuwa hijirar isma'il domin ka'aba ba square ba cuboid ba cube ba ce cuboid ce rukuni hudu rukunanta na gefe daga gabas ai daga arewa zuwa kudu sun fi tsawo bisa daga gabas zuwa yamma na'am wasu suna shafar rukun za mu zo shafar rukun yanzu bari dai akan wajiban wa khuruju bari mu karasa wa khuruju jami'il badan wa khuruju jami'il badani anil bayt daga wajibi na biyar gabaki ɗayan jikin mutum ya fita daga cikin ɗakin saboda haka wannan yana da muhimmanci a rinka kula da shi yayin da mutane suke dawafi in suka zo daidai wannan hijirar isma'il din wannan ɗan gajeren ginin da yake kewayen ka'aba sai su sa hannunsu suna tafiya suna ta shafawa hannunsu yana ciki to ka gani gefen hannunsu yana cikin ka'aba kenan kuma sharadin dawafi ya zamanto khuruju jami'il badan dukkan jiki ya zamanto a wajen ka'aba yake dan shine wali yatawafu bil bait amma idan ya zamanto ka sanya sashin jikinka yana cikin ka'aba din baka yi dawafi da ɗakin Allah ba saboda ka sharadi yayin da mutum yake dawafi kada ya rinka miƙa hannunsa yana tafiya da shi akan wannan ginin ko kuma in yazo daidai dan wannan tsakanin rukunin tsakanin ɗaki da mashigar hijir isma'il din yace zai shiga nan wajen dan in ya shiga ba dawafi yake da ɗakin Allah ba wa salatu rak'ataini aqibahu daga cikin wajibi yayi sallah raka'a biyu aqibahu bayan dawafi wannan wajibi ne dalilin wajibcin wannan fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam don saboda Allah madaukakin sarki ya ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ku riki maqami ibrahim wajen sallah shine annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi dawafi ya karanta wannan ayar yaje yayi sallah raka'a biyu anan maqami ibrahim saboda haka yin wannan sallah kaga dai sallah ko da dawafin ba na wajibi bane na sunna ne amma yin wannan sallar ta zamanto zatul asbab tana da dalili ta zamanto hukuncinta hukuncin dole sai ka yi ta daga cikin wajiban dawafi in baka yi ta ba dawafin ka bai yi ba in dawafin na sunna ne to shikenan baka da rajin dawafi in ko dawafin na wajibi ne ko ka koma ka sauku sai ka dawo ka zo ka yi wannan sallah waɗannan su ne wajibai din guda shida da malam ya ambata kuma ina ganin anan zamu tsaya insha Allah. Saboda haka bari a kira, sai a kira sallah, sannan sai a amsa tambayoyi.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. تنبيه ta farko zamu amsa tambayoyin da suke rubuce anan kafin wadanda sauran yan uwa za su tambaya. A wannan zamanin mata masu hali mazajin su sukan raba musu kayan abinci na wani lokaci, su kuma matan sukan siyar da kayan. To mallan ya halatta ka sayi kayan? Eh, idan mace ta yi tasarrufi akan dukiyar mijinta ba tare da izininsa ba, to wannan abin ya zamanto sadaka, ya zamanto sadaka ce mijin yake yi. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, idan mace ta bayar da sadaka daga cikin kayan gidan mijinta, to mijinta yana da wannan lada. Ta yi tasarruful fuduli ba da izininsa ba. Saboda haka idan ma ta sayar, ta yi amfani da shi ga idan ta yi amfani da shi wajen kyauta ne, to la mijinta yana da ladan. Amma in ta cinye ne, to ta ci amana. In ta cinye ne daga cikin in ta cinye daga cikin abin da yake yana bayarwa, ba wato domin buƙatar gida, ta hana wata buƙatar ta gida domin ta je ta yi wata abu nasa wanda yake bai bata izini akai ba, to ta hayinci wato ta hayince shi. Amma shi wanda yake ya saya, ba idan dai ba ya san kan cewa wannan ayyananne bane, kan cewa kayan da bai halatta bane ta saya, idan ya yi ciniki da ita akan wannan, tunda ita wakiliya ce akan wannan abin da aka bata, ya halatta. Shi abin da ya yi babu laifi a kansa, tunda ya sayi kaya ne daga wajen wanda yake da wakilci, tunda tana da mallakar hannunta akan wannan kaya, hannu ne na amana, ya halatta ta yi tasarrufi da shi. Ba kuma sharadi bane sai ya tambaye ta kan cewa an bata izini ta sayar ko ba a bata ba. Ina hukuncin mata da mijinta ya tilasta mata saduwa a halin ta kammala jifa da yanka ne kawai, amma shi ya kammala aikin hajjinsa? Allah ya saka da alkhairi. Wannan idan shi ya kammala aikin hajjinsa, ita kuma ta yi tahallulul awwal amma ba ta yi tawafi ba, sai zo ya tilasta mata. Idan ya tilasta mata, to a nan wajen hadiya ta hau kanta, hadiya ta hau kanta. Za ta je masjid Aisha a taiwo haram, ta je taiwo harama, ta sanya ihrami daga can, ta zo ta tawafi da sa'ayi, sannan ta yi hadiya. To hadiyar tana kansa, shi zai biya, inda tilasta mata yi, shi zai biya kudin hadiyar. Idan kuma bai biya ba, ya ce ba shi da kuɗi, ita ta sai hadiyar ta yi, in ya zo ta bi shi ba shi. Idan ko ba haka ba, ba shi da shi. Idan ba shi da shi, sai shi ya yi azumi. Ya azumi goma, tunda hadiyar nauyinsa ce. In ba shi da shi, sai shi ya yi azumi goma a kan wannan, ya yi uku a can, in ya dawo ya zo ya yi bakwai anan. Idan mutum ya je umra da Ramadan, kuma bayan sallah yana so ya sake yin wata umra, a ina zai dauki niyyarsa? A cikin garin Makka ko sai ya koma miƙati? Ba sai ya koma miƙati ba, kuma a cikin garin Makka zai dauki niyya ba. Zai je wajen garin Makka ne, daidai iyakar harami, mafi kusancin iyakar harami na Makka shine masallacin Nana Aisha wanda yake a hanyar Madina. Daga nan zai je ya dauko harama da umra, ya zo ya sake yin wata umra din. Kamar yadda mutanen Makka in suka tashi yin umra, daga nan ne miƙatinsu, daga can za su je su ɗauko wato harama. Menene yafi inganci wajen shafa fuska bayan an gama addu'a, ko kuma shafar jiki bayan an yi addu'a? Bayan an gama addu'a, abinda yake mafi inganci rashin shafa fuska, saboda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun yi magana akan ɗaukaka hannu wajen addu'a ne. Amma babu wani hadisi guda ɗaya da ya inganta a ƙashin kansa na cewa ana shafawa. Akwai in dai aka harhaɗa waɗansu hadisan za su kai matsayin hadisul hasan, kamar yadda waɗansu malamai suka tabbatar. Amma kasancewa mafiya yawan hadisai ɗin duk sun yi magana, har sun kai tawatur, sun yi magana akan ɗaga hannu, amma babu wani wanda ya inganta kan a shafa, ya nuna rashin shafawar shi ne yake. Amma saboda ya samu asali na wanda na riwaya da ta zo, wanda har waɗansu malamai suka kyautata riwayar, to ba a inkari akan wanda ya yi. amma dangane da shafa jiki shi kan shafa jiki bai inganta ba sai wajen addu'ar kwanciya bacci shine idan mutum ya yayi ya zo kwanciya ya karanta qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas ya hura a hannayensa ya shafa iyakar inda jikinsa zai kai kamar inda yazo a cikin sahih al-bukhari na hadithin aisha ko kuma idan mutum yana jin ciwo a wani bangare na jikinsa ya sa hannunsa a wajen ya karanta bismillah sau uku da addu'a da ta zo a cikin sahih muslim a'udhu bi izzatillahi wa bi qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir amma sauran wannan bazan iya kiyaye wani a hadisi da ya inganta na shafa jiki da zimmar yin wata addu'a ba na'am na'am fi'il annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wai na mina addu'a ko ku ai in ya ingan na shafa fuska ko ku shafa jiki shafa fuska bayan an yi addu'a to hadisan kamar yadda nace ba su inganta ba amma ɗaya daga cikin sigar da ta zo shine kan cewar idan mutum yayi Allah mai jin kunya ne mai karimci ne dan haka idan ɗayan ku yayi addu'a kada idan ɗayan ku yayi addu'a kada wato yayi raddin hannayensa har sai ya shafa fuskarsa da su a ɗaya daga cikin sigogin riwayar da ta zo kenan amma dukkan hadisan ba su inganta ba sai dai in aka harhaɗa su zai zamanto kan cewa waɗansu za su ƙarfafa juna har ya zamanto kan cewa sun kai hukuncin hasan kamar inda Al-Hafiz Ibn Hajar ya ambata a cikin littafin sanata idul afkar to cikin irin waɗannan abubuwa ne wanda suke kiya wanda yake wato ba a cewa ga illa ga hukunci na hankali kawai in ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai a ce wannan sai ya zamanto asali ne ga kansa na'am na'am malamai sun yi malaman zamanin nan sun yi fatawa cewa saboda cikowa za a iya hawa sama a yi dawafi domin kuma in kai dawafi a sama din ai dakin dai jihar dakin tana gefen hagunka saboda haka kuma kana cikin masallaci din haka zalika in kai dawafi a ƙasa in kai ko da yake abin nan a can karkashin ƙasa ba a yin dawafi din inda babu ta inda zaka iyakar harami din ma ballantana ka ce zaka yi dawafin amma ta sama kana kallon shi dakin na'am na'am yana ciki duk zai zo a cikin sunnoni da mustahabbai na'am na'am dan gini ko dan wannan ginin da aka yi a wannan ba zai tasiri ba an yi gini dan a tsare rayuwa in ba a yi ginin ba ai sai mutane su faɗi alaikum salam saki yayi amma saki yayi komai ma yayi amma fara aure ne daura aure ne bai halatta ba saboda haka idan alal misali mutum ya saki matarsa tana gida tana zaune tana idda yana can sai waya yace to na dawo da ke a ranar arafa yana filin arafa to sai ya kama shi sai yace wance na dawo da ke ko kuma ya waya yace ma iyayenta to a ce ma wance fa na dawo da ita na yi komi wannan babu laifi haka zalika saki ma ya halatta a yi daura aure ne dai kulla sabon aure shi ne bai halatta ba na'am aljidal baya bata aikin hajji sai dai laifi ne saboda haka zaka ce wannan ai in kace zaka kafa hujja me yasa jima'i arrafatu aka bata aikin hajji amma aljidal gashi tare aka faɗa shi ko bai bata aikin hajji ba wannan dalalatul iqtiran ne dalalatul in kace zaka yi haka dalalatul iqtiran kuwa mai rauni ce kace dan a ce dan an hada abubuwa guda uku wajen ambato hukuncin sai zamanto duk daya a'a na'am alaikum salam game da magana hadaya, na'am. Aladin daji a'a ai an ba dabba farauta bace an ba dabba farauta bace ba komai ai ana magana dabba farauta ce amma kamar ka buge akuyan mutane wannan babu komai wannan kawai tsakaninka da su ne in sun yafe maka shikenan Obama a cin sa kare ai ba a farautar kare alade ba a farautar sa ba a farautar sa ana nufin namun daji wanda ake farautar su wanda ake farautar su a ci su ne aka haramta su ne idan mutum ya kashe su to hukuncin wannan zai hau kansa na'am eh na'am a'a in yayi tawaful ifada yayi yanka bai jifa bane kawai ko au yayi jifa kuma har yayi tawaful ifada ai ya gama aikin haji ai ya gama inda yayi tawaful ifada shikenan na'am na'am eh 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 haka ne shine ake cewa tahallulul asghar idan kai biyu ne ma daga cikin abubuwa guda hudu na ranar sallah wato kaga ranar sallah ana jifa ay yanka ay aski ay tawafi in kai biyu daga cikin hudun nan to zaka iya cire kayanka idan kai jifa kai aski zaka iya cire kayanka idan kai jifa kai yanka zaka iya cire kayanka sannan kai askin daga baya idan kai jifa kai tawaful ifada zaka iya cire kayanka na'am eh ai dama shine tamattu'in shi yasa aka ce tamattu'i jin dadi eh kai umra kuma kana tare da iyalinka zaka iya kasancewa tare da iyalinka amma daga kai harama da haji ranar da za a fita mina to shikenan ka sake koma cikin takunkumin ihrami na'am na'am eh sai ya sake tawaful wada din zai sake barin makka dan sharadin tawaful wada cewa akai an yakuna akhiru ahdihi bil bait karshen abin da zai yi a makka shine saduwa shine ya tawafi da dakin Allah saboda haka idan bayan yayi tawafi sai wani abu ya taso ya zauna a makka ya kara kwana kamar mota za a kawo ba a kawo ba suka kara kwana saboda haka ya koma har yaje sallah ahrami ya shiga kasuwa da sauran su to sai ya sake wani tawaful wada haka in ma yayi tawaful wada din ya zamanto cewar ya zo zai tafi sai ya ga ashe sai aka yi masa waya aka yi masa wani sautu ya shiga kasuwa to wani tawaful wada din ya warware sai ya sake zo ya sake wani tawaful wada na'am tambaye ka ita ce ta karshe eh 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 a inda yayi tawafi inda yayi jifa yayi aski zai cire haramin sa a ba zai mai da harami ba wadan suna wannan kuskuren wai sai su ce idan dai yamma tayi bai riga yayi tawaful wada bai riga yayi tawaful ifada ba to sai ya koma cikin halin ihrami ana ruwaito hadisi akan wannan amma hadisin bai inganta ba har Sheikh Al-Albani ma yana fatawa da wannan cewa idan mutum ranar sallah yayi jifa yayi aski to ya cire kayansa amma idan yamma tayi bai yi tawaful ifada ba to ya koma halin ihrami kamar da ana ruwaito hadisi akan wannan kuma Sheikh Al-Albani ya inganta hadisin amma hadisi ne mutarrid kamar yanda malamai suka yi hukunci a sauran malamai suka yi hukunci a kansa hadisi ne wanda yake riwaya sa bata inganta ba saboda an ruwaito shi da salo daban-daban dan haka idan mutum yayi jifa yayi aski ya cire ihrami zai iya cire ihramin sa ya sanya kaya ya shafa turare abin da ya rage masa tawaful tawaful ifada, in yayi tawaful ifada a ran nan yayi daidai da sunna. Idan kuma ya jinkirta har sai bayan kwanakin mu na yaje ya tawaful ifada, babu laifi a gare shi. In yayi haka ba zai koma cikin ba zai koma hukuncin wanda yake cikin ihrami ba, dan yayi wannan. To na'am. Idan mutum yana tawafi yayi tawafi zagaye uku ko hudu sai alwalarsa ta warware, to yaje ya sake alwala sai ya gini akan wannan domin kowane shauti a matsayin yana da istiqlali. Sai in ya sake alwalar sai yaje ya faro daga farkon shautin. In alal misali yayi guda uku a cikin na hudun ya kai rabi sai alwalar ta kare, to yaje ya sake alwala sai yaje ya fara daga na hudu. Wannan shine mafi sauki. Waɗansu malamai suna cewa in alwalar ta sakare in yazo zai fara tun daga farkon tawafin ne, wannan tawafin ya riga ya rushe, amma dalilin wannan bai zahara gare ni ba. Wanda yake mazhabar wannan abinda yake a mazhabar Imam Ahmad kenan. A mazhabar Malik ina ganin mashhurin mazhaba shine zai sake ne, zai koma ya sake tun daga farko. Na'am. Maganar Umara. Wannan ya ketare miƙati, ya je Madina, rashin lafiya ta same shi, sai aka ɗauko shi daga Madina aka shigo da shi Makka. Yayin da ya tashi yin harama, kamata yayi ya koma Juffa ya ɗauko haramarsa da Umar, dan nan ne miƙatinsa tunda ɗan Najeriya ne. Sai ya koma ya tafi ya ɗauki mota daga Makka ta je garin Juffa ya ɗauko harami, daga nan ya zo ya umrarsa. Amma da bai yi haka ba, ya je wajen masallacin Aisha ya ɗauko Umar, shi ba ɗan Makka ba ne. Dan Makka su ne suke zuwa masallacin Aisha suke ɗauko Umra. Saboda haka ya bar wajibi daga cikin wajiban aikin Umra sai ya hadiya, sai ya yanka rago ko akuya a nan Makka zai yanka. In ya dawo gida sai ya tura a yi masa a can, in akwai wanda zai iya wakiltawa. In akwai wanda to zai iya yi wata shekarar, amma dai saboda rai kamata ya yi wakilta, ya yi waya a nan ya tura da kuɗi a yi masa. Tunda har yake da iko ya je Umra, yawanci ai ba ta fin riyal 400, dala 100 za ta iya masa hadaya. Ya tura da naira 10,015 kimar dai dala 100, ya tura ya samu wani wakili amintacce wanda yake zai iya yi ɗalibin ilimi wanda ya san hukuncin hadaya, sai je ya saya ya masa hadaya din. Idan bai samu wannan ba kuma shikenan sai ya azumi 10, dan azumi 10 shi, amma sai ga wanda ba shi da shi, amma yana da shi yana da kudin, ba zai tafi zuwa ga azumi ba, sai ya wakilta a yi masa. Tunda sharaɗin mutum ya bar hadiya ya je ya azumi adamul wujdan, in bai samu ba, faman lam yajid, al'adam shi ne yake sawa. Amma in haya da yana da kuɗi ɗin sai ya wakilta a yi masa. Ya wakilta ɗin kuma shi ne ya bibi, sai ya ce zai saurara sai lokacin da ya sake komawa umra ya yi, domin komai zai iya faruwa a rayuwa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا علما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وعم بالخير بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.